Daga muryar Amurka a Washington DC.
Masu sauraron mu da wannan maraicin assalamu alaikum da fatan kuna nan lafiya. Yau da gobe ne shirin matasa ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 2531 da kuma 41. Ayyamai kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. A sauran sassan kasar ta Niger kuma kuna iya jin mu ta gidajen radio amfani da sarauniya da kuma niya FM. Sai kuma ta internet a voahausa.com ko kuma kai tsaye ta Facebook Live. Masu gabatarwa
Usman Ahmad Kabara
Safinatu Sada Sodengi
tare da Maryam Bashir Bugaji.
To kasancewar duk ranar Alhamis muna magana ne game da harkar lafiya. To yau ma ita zamu yi a yau 17 ga watan Agusta shekarar 2017 inda zamu maida hankali akan batun nan da muka faro a makon da ya gabata akan yaran nan da ake haifar su da larurar kwakwalwa ko kuma autism a turance.
Sai dai shekara 20 ko 30 yana larura yana cikin gida wanda suke cikin gidan ma wani ba su san shi ba saboda har yanzu da ragowar tunanin a kawo da su ka a shigo da su cikin jama'a.
To yaya kamata mu yi da waɗannan yaran a cikin al'ummomin mu?
Basu kamar sauran yara ba, amma ai basu mutu ba. Saboda haka mu gani me zamu iya tapping, me zamu iya fitowa da shi daga cikin ability din su. Kuma su amfani al'umma. Ai ba wata al'umma da take so a ce ga wannan shi ba shi da amfani a cikin ta. To ko al'umman nan ku zo ku yi forming wani abu da za ku ce eh din masu irin wannan abun. Mun fahince ku ba aljanu bane ba waye bane. Ku fito mu ga ya za a taimaki yaran nan.
Zamu ji daga kwararriya a fannin nazarin yara masu bukata ta musamman Dr. Fatima Gaji Dantata da kuma sauran bayani daga Dr. Asma'u Abbagarko ta sashen kula da lafiyar kwakwalwa asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano.
To amma kafin sannan din sai kun ji amsoshin tambayar da muka a Facebook da Twitter game da irin waɗannan yara da ake haifa da larura a kwakwalwar su. Sannan in lokaci ya bamu dama za ku kira mu akan lambar mu ta 0202-2025-2655.
Ku je ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa. Ku ji bayani akan lalurar kwakwalwa wato autism a turanci. A Facebook da Twitter mun nemi jin ra'ayoyinku game da yadda za mu taimaka wa iyaye masu yaran da ke da wannan lalurar da su kansu yaran. Ga yadda kuka amsa.
To sakon farko daga Jamilu Muhammad Gwaram yace assalamu alaikum VOA Hausa. Ni a gani na yana da kyau gwamnati ta samar da makarantu na musamman wato special schools da kwararrun malamai waɗanda suka karanta ilimi na musamman wato special education ta kuma dauki nauyin su, ma'ana ta ba su ilimi kyauta sannan jama'a su rungume su hannu bibbiyu ba tare da nuna kyama ko tsangwama a gare su ba.
Sai Muhammad Sule Alfa'iz garin Rijiya yace hakika ya kamata gwamnati da masu hannu da shuni su taimaka ma iyayen waɗannan yara ta hanyar ba su tallafi domin zuwa asibitoci don nema wa yaran su magani, saboda idan suka samu lafiya ba wai kawai iyakar su iyayen su za su amfani da su ba, haka kuma idan yaran suka samu damuwar kwakwalwa to tabbas ba wai iyayen su ne kawai za su shiga matsala ba har da sauran al'ummar gari. Da fatan Allah ya ba mu lafiya tare da iyayen mu baki daya.
Sai kuma Bashiru Imamu Ibrahim yace assalamu alaikum yau da gobe. A gaskiya wannan matsala ba karama bacci kuma sannan mafi yawa zaka ga masu wannan cutar ƴaƴan talakawa ne, kuma gashi a wannan lokaci taimako yayi karanci, kowa daga shi sai iyalin shi kawai ya sani. Saboda haka ya kamata gwamnati ta taimaka ta dauki nauyin maganin waɗanda Allah ya jarabta da wannan cuta, ku tashi lafiya.
Sai Nuru Abubakar Daudawa yace yau da gobe ya kamata gwamnatoci da kungiyoyi masu zaman kansu su bude wurare da ake kira rehabilitation centers don kula da masu irin wannan lalura, saboda lalura ce wadda ba warkewa ake yi ba cikin karamin lokaci, sannan a karfafa wa mata masu ciki zuwa wajen awo da cin abinci mai gina jiki da zuwa rigakafi, sannan kuma a ban nuna musu wariya a cikin al'umma bisalam.
Sai kuma Umar Alhassan Kamaru yace yau da gobe taimakon da za a iya yi wa iyaye na yaran da suke fama da cutar kwakwalwa shine gwamnati ya kamata ta dauki dawainiyar neman ma yaran magani har Allah ya sa su warke domin babu abin da yake da wahala ga marar karfi kamar neman magani a kullum duk ɗan dabbobin da kake da su sai sun kare ba tare da kulliya ta biya kudin sabulu ba
sai Abubakar Sabiu Sabuwa Katsina yace salamu yau da gobe ta hanyar gina asibitoci na musamman da gwamnatin tarayya da na jihohi za su yi tare da zabo kwararrun ma'aikata masana cutar kwakwalwa sannan su kuma masu hannu da shuni su dinga taimaka ma iyayen da ke fama da wannan lalura da tallafin kudade da abinci mai gina jiki da dai sauransu
Mansur Babauro na faɗa yace salamu yau da gobe ni a gani na hanyar da ta kamata a taimaka wa ire-iren waɗannan mutane da suke fama da irin wannan lalura ta kwakwalwa shine ya kamata al'umma su daina nuna musu kyama sannan iyayensu kuma su dinga neman shawarwari wajen kwararru ta fannin kiwon lafiya fatan mu dai shine Allah dai ya kawo waɗanda suke dauke da irin wannan cuta sauki ku tashi lafiya Usman da Sakinatu da Maryam a'a Safinatu sunanta
Sai Muhammad Muhammad yace salam VOA Hausa ni a gani na hanyar da za a taimaka wa waɗannan masu lalurar tabin kwakwalwa shine gwamnati da sauran kungiyoyi su tashi tsaye dan ganin sun taimaka wa waɗannan mutane Allah ya sa a tashi lafiya
Ado Turaki Askira yace yau da gobe ikon Allah a gaskiyar magana cutar da ta shafi kwakwalwa ba abun wasa bane ya kamata a ce gwamnati ta dauki matakin samarwa da irin waɗannan mutane magani
Sai Abubakar Sadiq yace salam yau da gobe a gaskiya ni da yake abin ya faru a gidan mu na san wahalar sa ya kamata hukumomi su rika taimaka ma iyayen waɗannan yaran ku kuma Allah ya biya ku ku tashi lafiya
to amin amin sai Sulaiman Sali yace hakika irin waɗannan yara na buƙatar tallafi tun daga farkon haihuwar su har ƙarshen rayuwar su saboda haka gwamnati ya kamata ta shigo da wani tsari domin ire-iren su
sai Alhaji Ali Kireno wa Allah ya sa na faɗi sunan daidai yace ya kamata gwamnati da masu hannu da shuni su rika taimaka wa masu fama da wannan cuta ta kwakwalwa wato ya mata a rika gina asibitoci a yankunan karkara dan amfanin masu fama da irin wannan cuta ta kwakwalwa wato autism
Abdulrahman Aliyu jihar Sokoto yace HYDG hanyar da za a bi a taimaka wa iyayen da yaran su ke dauke da larurar kwakwalwa shine hukumomi su tallafa musu ta hanyar su magunguna da ba su kwararrun likitoci da za a duba su
sai Abdulmumin Anasau Garba yace ta hanyar ba su kulawa ta musamman kamar yadda kasashen Turai ke yi
sai kuma Binta Haruna tace salam yau da gobe Taimakon farko daga iyaye ne sai kuma gwamnati ta rika wayarwa mutane kai akan wannan larurar ta yadda za a sami raguwar cutar a kasashen mu masu tasowa
Sai Bahari Hayya Guru yace yau da gobe zamu iya taimakawa iyayen da shawarwari na kwantar da hankalin su kuma yaran zamu iya taimaka musu ta fannin karatun su musamman ga ƴaƴan marasa karfi nagode ku tashi lafiya
Muhammad Ahmad Usman tungan makeri Yace ga masu kudi wannan cutar ba matsala bace amma ga talakawa sai gwamnati da kungiyoyin taimakon kai da kai da masu hannu da shuni sun kai dauki ga ƴaƴan talakawa
Sai Bafajis Leman na faɗa yace ya kamata gwamnati ta gina gidaje na musamman domin kula da irin waɗannan yaran domin ta haka ne kadai za a cici rayuwar su
Sai kuma mu leka shafin mu na Twitter inda @Salim Muhammad 1 yace YDG taimakon kai da kai da kuma agajin gaggawa gwamnatin jiha da na tarayya ya kamata su musu domin su ne da wuka da nama
Sai @Dan Kaduna 2 yace gwamnati ta samar musu sashe na musamman da zai rika tallafa musu musamman yaran da suka zama iyayensu ba su da karfi
Sai @S mai lange-lange yace gwamnati ta gina musu makarantu irin nasu ta dauke wa iyayensu biyan kudin makaranta jama'ar gari su jawo su a jiki su nuna musu so da kauna
Sai @abo_bala Haruna yace lafiya magana ce ta kudi ita wannan lalura masu kudi da kuma gwamnati ya kamata su taimaka wa iyayen da ba su da karfin maganin cutar
Sai kuma @adamu_jb_madara yace salam YDG muna kira ga gwamnati da kuma masu hannu da shuni da su taimaka musu da ababen more rayuwa domin rage musu radadi
Sai da ƙarshe @mustafa alƙali 18 yace gwamnati ce kamata ta rika tallafa musu da su da iyayensu Allah ya sauƙa amin
To da fatan za a ci gaba da aiko mana da sakonnin To wakilarmu Madina Dauda ta tattauna da wata ƙwararriya a fannin nazarin yara masu buƙata ta musamman mai suna Dr. Fatima Gaji Dantata daga Jami'ar Bayero dake Kanan Daba a Najeriya domin ƙarin haske game da ayyukan da suke yi na taimakawa yara masu irin wannan buƙata ta musamman ko kuma mu ce special needs a turance
Jami'a irin ta Bayero wane irin taimako ne kike ganin wannan jami'ar take samu daga wajen gwamnati na tabbatar da inganta ayyuka musamman na bincike irin wanda kike yi?
Ana samun taimako nan da mun fara ne kaman unit a hankali, daga unit muka zama department, kuma muna fatan nan gaba ma za a habaka wanda za a iya bude center ko wani abu. Kuma gashi ne yanzu za saboda maganar nan da muke a radio, mun zo dab da dab da al'umma, saboda da jama'a ba su san me muke yi ba. In an ce ma ana karanta special education, wasu dariya ma za ka gane. To amma saboda mun zo dab da al'umma, yanzu mun samu karbuwa duk iyaye masu koye, saboda al'adance sai ga mutum yana da mai larura ko yana da ilimi, sai ka ga baya son ya fito da dan nan nasa a ganshi. Sai ka zauna gida ɗaya ko kai makoci da mai da mai larura, in dai ba mai larurar hauka mai taɓin hankali wanda zai zura a guje fita ba, sai ɗaya shekara 20 ko 30 yana larura yana cikin gida, wanda suke cikin gidan ma wani ba su san shi ba, saboda har yanzu da ragowar tunanin a kau da su ka a shigo da su cikin jama'a. To amma yanzu yau da gobe wannan magana da ake ana ta ilmantarwa, ana ta kiran jama'a, gashi yanzu har ma an buɗe wani bangare a cikin jami'ar inda duk sati masu yaya masu matsala suke zuwa su kai su a ba su shawarwari. Mu ba likitoci bane, amma ana kallon larura a yanda aka karanta ta da yanda kuma take a aikace a zahirancen ta, ilmantar da iyaye a ba su shawara yanda za su yi tafi da harkokin irin yaran su, amma da masu gwaje-gwaje, amma da akwai bukata an gwada, akwai bukata a je gaba a nemi likitocin kwakwalwa ko na kunne ko na ido ko na ma irin yara masu takaddama din na yara da ba sa daidaita da jama'a, irin social abin nan behaviors din nan, to duka irin su za a ilmantar. Amma na bukatar likita ne a ba yara iyaye shawara su kai yara asibiti don ci gaban likitoci su karba su aiki.
To fannin lafiya kenan,
da kuma fannin ma mu'amalar iyayen kansu, don wani lokacin an haifi mara lafiya sai ke ga zama ya rikice tsakanin miji da mata, kowa yana kokarin ya dora wa kowa laifi. To shi ma nan muka zaunar da su, mu yi musu nasiha, mu ba su shawarwarin yanda za su yi har su yi haƙuri su karɓi wannan abin. Dan irin wannan auraraki da yawa na mutuwa an samu a irin wannan daga ƙarshe ba, sai ga an tattara an ɗauki ɗan an bar uwar da shi da ƴan uwanta da matsalar yara.
Na kasa ba za ta zama kasawa ba, mai na kasa ta shi kai ilimi ya.
To game da wannan lalura kwakwalwa ta autism dai wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna da Dr. Asma'u Abbagarko ta sashen kula da lafiyar kwakwalwa a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano.
Ga kalubalen su waɗannan yara masu da suke tashi da lalura ta rashin karɓar sakonni, kwakwalwarsu a daƙile take dama can a kaka haife su. Muna da wani irin abu na al'ada, kin ga duk abin da yake da nasaba da kwakwalwa muna alakanta shi da aljannu ko sammu ko wani abu mai kama da haka. A wannan gabar yaya me ya kamata iyaye su yi, bayan bayanin da kika yi cewa a zo asibiti da sauransu, al'umma ya ya kamata wannan kira zaki musu cewa ya kamata a gane abu na aljannu, kuma akwai abin da kuke cewa stigmatization shine yake haifarwa. Misali, ba ma na so a ce watakila yaro na yana da wannan lalurar, ba na so kuma a ce watakila aljannu ne suka shafe shi ko wani abu da haka dake boye shi. Me kike ganin mutane ya kamata su yi a cikin al'umma baya ga ɗaiɗaikun iyaye da za su gano cewa yaran su yana da wannan matsala?
Na ji daɗin wannan maganar taka. Wannan shine abin da ake cewa awareness, a fahimta, al'umma ta fahimci menene ma faɗakarwa. Yawa faɗakarwa ta farko shine iyaye su fahimci cewa matsalan nan gaskiya ba za mu ce ba aljani ba, ai musulmai ne mu, so a har addini a komai akwai, amma dai in particular wannan rashin lafiyar gaskiya daga cikin abin da ake gani ya kawo matsalan nan shine matsala ce da ta riga ta shafi kwakwalwa. Saboda haka zancen aljanu ko san mu ko wane ne, gaskiya ba mu alakanta shi da wannan
ba shi da nasaba da shi.
Saboda haka mu fahimci cewa eh gashi, because kamar yanda ka faɗa yanzu an ce aljanu ne ko kuma san mu ne ko kuma wani abin da kakanninku suka yi ne ko kuma yanzu yazo yake shafa ku, ai dole ku koye dana. Amma a lokacin da al'umma suka fito, ku fito masu irin wannan matsalar, ku fito mun fahimce ku, we are ready, kamar al'umma ina ce community ko society ko gwamnati ma abin da ya kamata kenan, gwamnati ta shigo ciki a fadakar mutane su fahimci cewa oh ashe abin nan da muke tunani ma ba haka bane, ashe ma wani abin ne daban. To yanzu tunda kun fahimci haka, ku fito da ƴaƴanku ku kawo su ga wani shiri na musamman mun yi musu, su zo ai kaza ai kaza, kamar yanda na faɗa maka, maximum potential, basu kamar sauran yara ba, amma ai ba su mutu ba. Saboda haka mu gani me zamu iya tapping, me zamu iya fitowa da shi daga cikin ability din su, su ma su amfani al'umma. Ai ba wata al'umma da take so a ce ga wannan shi bashi da amfani a cikin ta, a'a. To ko al'umman nan ku zo ku perform in wani abu da za ku ce eh din masu irin wannan abun mun fahimce ku, ba aljanu bane ba waye bane, ku fito mu ga ya za a taimaki yaran nan. Kaga an rage stigma kenan, abinda ake cewa kyama kyama, kuma daman matsalar mental illness duk wani abu na kwakwalwa yana da wannan kyamar. Zaka ga me shi ko dangin su abu da ya faru tun kakannin kakanni sai kaga ba a manta ba, saboda ya shafi kwakwalwa ko ya shafi mutum yana yin abinda sauran mutane ba sa yi. Saboda a wannan gaban muke kira ga al'umma don Allah su fahimci menene wannan rashin lafiyar, sannan idan akwai wani taimako na musamman da ka ba wa dan makocinka, kai ka ji wannan program din a misali shi bai ji ba, kuma kai ka fahimci cewa yar yake ko dan kawunka ko makocinka ko dan abokinka yana da shigen wannan maganganun da muka faɗa, dan Allah sai a fadakar da su. Mu kuma a duk lokacin da aka zo kofar mu a bude take zamu bayani yanda ya kamata, duk kuma wani taimako da ya kamata mu bayar zamu bayar.
Wani irin kalubale ne akan su na lura da kai komo su ne?
Alubalan suna da yawa, amma daga cikin waɗanda za mu gano mu hango yanzu za mu hango accessibility. Ya za ka cewa accessibility? Kana ƙauyenku, wataƙil baka taɓa zuwa, in a misali akwai wurin da za a zo a taimaki yara nan a Kano, a misali a cikin nan Aminu Kano Teaching Hospital, to kana ƙauyen ƙayayyau baka ma ji labarin akwai asibitin ba. So ba ma ka da accessibility to ka zo ka samu asibitin.
Sannan a misali
ka da kusaci na ka zo ka samu wannan care din da ake faɗa. Sannan wannan child psychiatrist din da ake faɗa, na gaya maka a baya likitan kwakwalwa ma akwai kuma likitan kwakwalwa da yara, shi kuma daban abin da yaje ya karanta kenan. To su kansu ba mu da su da yawa a Najeriya. Saboda haka a misali akwai cases din da ake turo mana a referring din cases daga Bauchi, daga Port Harcourt, daga ƴan neighboring din daman Kano da Jigawa, daman Jigawa Katsina, daman regular wannan dinmu ne. Abin dalili na shine na babu wannan child psychiatrist din da ake bukata a wannan yankunan. Saboda haka shine kaga referral,
kuma saboda karancin su ne.
Saboda haka a wannan referral din za a iya referral din ku a misali daga garinku zuwa nan din, ku dauki shekara ɗaya ko shekara biyu ma kafin ku iya zuwa, saboda wannan rashin accessibility din da rashin wayewa ko abubuwa dai za su, da rashin hali ma, halin zuwa shi ma hali na tattalin arziki. Yawwa, sannan za mu iya cewa akwai kalubale na kamar jinya, caregiver burden,
kula da yaron na yau da kullum.
Abu ne da yake da matukar wahala akan iyaye da yawa. A misali akwai masu irin waɗannan ƴaƴan da wata in ɗanki yana da irin wannan ciwon, kin fa yi sallama da gidan biki, ka kalli dai mata da biki, amma wata il ba za ki sake zuwa saboda kina tsoron ki fita ki bar wannan yara. Wata il shi a nashi autism din yana da ciwon giggiwa kuma a haɗe da autism din nan ko kuma farfadiyan nan, ba za ki so ki fita kin tafi gidan biki ki je ki dawo a ce miki ai ya je ɗiban ruwa ne, mun hana shi ya faɗa rijiya,
sai kuma ba ki so ki tafi da shi,
kuma ba za ki so ki tafi da shi ba, zai bakki maki nisa a gidan bikin nan ba. Kuma a misali ke kadai ce a gidan nan, ke ce yayi nan chakko shi nan, ke kanki baki huta ba.
Wai sukan yin bacci,
suna iya bacci, akwai wanda ba su da sleep problems, amma daga cikin wannan ɗan rakiyar ciwon da na faɗa maka complications sun ciwon, akwai kuma sleep problems. So aka to bai ma yi bacci ba, a ina zaki huta? Wata ilda yayi bacci ne ma zaki iya hutawa, to kuma yazo da sleep problems, so baccin ma ba zai iya ba. Wani lokacin kuma a rinka samun matsala, wannan zai iya kawo matsala tsakanin mata da miji, ya rinka gani wata illa yafinki ne, ke kina ganin ai kina iya kokarin ki, shi kuma baya gani, shi kuma yana so, wannan kaga shi ma an dan samu relationship problems a cikin gida. Sannan magungunan da za a iya basu daga ciki, wasu za su iya zama masu tsada, wasu kuma ma babu su. A misali so kaga shi ma wani kalubale ne akan waɗannan masu ciwon. Sannan akwai matsala ta stigma kyama, duk wanda yake da irin wannan abin a cikin al'umma ba alamunta da shi ba, ba aminta da shi ba, saboda haka kai kanka ba za ka ji daɗin nuna wa al'umma cewa in kana da ƴaƴa bakwai kana da mai guda ɗaya mai autism. In aka zo ganin ƴaƴanka wata irin shidan nan zaka fito da su, ba zaka fito da wannan guda ɗayan ba, saboda kai kanka baka so a alakanta ka da cewa kana da ɗalibi fiffi ko kana da ɗa mai matsalar kwakwalwa. Sannan akwai matsala ta makaranta. Yawa yaran nan waya ma za a yi da su ne, ya kai lokacin shiga makaranta, shekara shi 6 shekara shi 7 kannan bayan shi sun fara shiryawa didid za a sa su a gaba a kai su makaranta. Shi ba makaranta wani lokacin ba lalle da mun batun da a yanda suke kuma ba su da damuwa ma, saboda emotion ma emotionally ma suna da problems. To amma wani lokaci in ya damun zai iya so shi ma a ce ya je makaranta. To amma wace irin makaranta zaka kai shi? Shine ake maganar special education da special schools. Akwai waɗanda dama abin da suka karanta kenan mu'amala da irin waɗannan yara. To su kansu bamu da su da yawa. Special schools din nan bamu da su da yawa. Special educationists din nan bamu da su da yawa. To kaga shi ma wani kalubale ne. To wannan yazo ma maganar cewa irin waɗannan yaran ya za a yi da su a kai su normal makaranta ta irin ta kowa ko kuma wannan special schools din. A yanzu special schools suna da mahimmanci saboda za su koya musu daman training din waɗannan mutane shine na irin waɗannan masu special disability din yawa ku kuma kuna da yanda za ku yi da su. To amma a yanzu ana ganin a cakuɗa su ma a cikin sauran yara.
To me yasa? Saboda karancin malaman da ake da su ne ko?
Eh, yanzu ana ganin cewa idan kuka cakuɗa su da sauran yara za su fahimci me sauran yara ma suke yi. A wannan yana magana, shi baya magana, shekara shi 6 baya magana, amma ya ga ɗan ajinsa suna magana. So zai iya wannan modeling din, wannan kallon abin da yake faruwa zai iya iya kokari shi ma ya ga yayi. Ya ga kuna wasu abubuwa na interaction, ai na ga maka su ko shiga cikin yara ba sai. So wannan abin zai iya sawa su shiga cikin al'umma, su shiga cikin yara, su iya blending da su, su iya wasa da su. Abin da ake gani a special schools shine ka kai su duk irin su daya a aji daya. Wa zai koyawowa? Amma a waɗannan da suka fi su ka kai su za su koyi abu ɗaya biyu uku daga wurinsu. So ba na ce wai kowanne yana da mahimmancin shi, amma dai gaskiya yanzu a school management muna kallon wannan shi ma as wata mafita da za a samu a gaba.
Lalurori daban-daban akan samu baya ga sassa asibiti irin wannan na kula da masu wannan lalura din. Akan samu wasu cibiyoyi da za a ce santa ce ana kula da lalura kaza ko masu lalura kaza, ko kuma akwai wasu kungiyoyi ma na kasashen ƙetare da za su zo su ce suna ba da magani akan lalura kaza, sun ma buɗe wani ofishi ko wata cibiya. Wai masu wannan lalurar akwai baya ga kunan a dunkule aiki kuke na abin da ya shafi kwakwalwa gaba ɗaya a game, ba akwai wuraren da musamman ake kula da yara irin wannan masu lalura, misali mu a nan Lardin?
To hakikanin gaskiya ilimi na da yawa kuma abubuwa na da yawa, amma gaskiya dai a Najeriya ban ji wani abu da aka ce yana da alaka da irin waɗannan groups din ko organizations din ba. Ba kamar kasashen waje ba da zaka ga su wayewa ta kai wayewa, that akwai ma abu da ake shiryawa na musamman na iyalan masu irin wannan ciwon. Akwai kuma institute kanshi da misali za a ce kamar National Autism Institute, da abin da suke yi cibiyoyin nazari akan wannan abin kadai suke yi. Gaskiya ban tabbatar muna da shi a kasan nan ba.
Ba ma a Kano ba?
Ba ma a'a ba a zancen Kano gaskiya, amma dai gaskiya ban tabbatar.
Dan haka akwai bukatar hukumomi da gwamnati
su bukatar hukumomi da musamman mutanen mu attajiran mu. To mu daina ma magana attajirai su kadai, masu ilimi, duk wanda yake da ilimi abin nan ba wai na likita bane shi kadai. Na faɗa maka ƴan jami'a suna special education, duk suna haɗo waɗannan abubuwan. Yawa to mu haɗu da mu da su da society manyan mu masu unguwannin mu sun kula masu waɗannan ciwon, su a haɗa a ƙarfi da ƙarfe. A haɗa ƙarfi da ƙarfi a misali mu ga ya za mu taimaka wa yaran nan, because kamar yadda na faɗa babu society da yake so ya zama masu larura suna da yawa a ciki. So ake yi in ɗanka ne so kake yi ko bai fi kowa ba, amma kai ya gaza kowa to ka so wa ɗan kowa ma haka. So haka akwai buƙata na gwamnati da mu ce attajirai da masu ilimi da mu likitoci da duk wani wanda yake ganin idan ya shigo harkan nan za a haɗa ƙarfi da ƙarfe a taimakawa waɗanda waɗanda suke da irin waɗannan matsalolin dan Allah muna kira gare su su zo ayi saboda abu ne da insha Allah za a samu mafita a ciki
to Allah ya samu dace
amin madalla Dr. Asma'u Abbagar ko
ai Asma'u ta magana so
ta magana ta iya bayani kuma tace in kaji kai ma ka dan uwan kai ka sanar da dan uwan ka
wannan sako ne mai kyau wanda ta fadi
sosai to yanzu muna tare da bako da Malam Salisu Laul daga ma'aikatar ilimin jihar Katsina
barka
da zuwa
to barka ka dai
ai
da ka san wai kin san da kin ce inda hali zamu bude waya to buken magajiya hali da magajiya yau
ba da sai ai mana afuwa
da mu dan je ta bakin shi kan
to Malam Salisu ka je abin da muka tattauna yanzu to muna so mu sani wacce tanadi jihar Katsina ta yi mai yara masu bukata ta musamman wajen ilmantar da su
to farkon fare dai gwamnatin jihar Katsina ta ba ilimi muhimmanci shine abin da ta fara ba da ilimi kenan ta ba shi muhimmanci kwarai da gaske a karkashin shi wannan gwamnati namu mai girma wato Right Honorable Aminu Bello Masari a karkashin kuma shugabancin ita commissioner ilimi ta jihar Katsina Professor Halimatu Sa'adiya Idris ilimi shine babban ginshikin ta yadda al'umma saboda kan muna da makarantu kamar guda biyu wanda suke kula da ainihin irin waɗannan yara masu bukata ta musamman akwai makaranta guda daya wadda take kula da ainihin yara waɗanda suke da larura ta gani wato makahi muna da ita nan cikin garin Katsina wanda makaranta ce ta kwana da malaman su da komi da komi da kayakin aiki duk gwamnatin jihar Katsina ta samu musu da wannan abubuwa sannan kuma akwai guda daya wadda take kula da yara waɗanda suke da larura ta ji wanda ba su ji wato school for the deaf muna da ita a garin Malumfashi wanda ita ma makaranta ce ta kwana wanda kuma an tanadar musu da kayakin aiki da komi da komi akwai ma har da kayakin koya musu sana'o'i suna koyan sana'o'i
to wannan makarantun kyauta ne
kyauta ne ba su biyan ko sai sun ko bu
na gaba kamar na taba hira da a cikin shiri na kasa ba kasa ba da muke a namuri Amurka na hira da wani yaro wani Okashoto shi ma yana daya daga cikin makarantar wannan makafi
kware da gaske saboda haka wannan shine babban tanadi da ita gwamnatin jihar Katsina ta yi don kula da dalibai waɗanda suke da bukata ta musamman
to kamar yanzu waɗannan masu dan larura na takwalwa din nan fa ko wani abu da kuke da shi a
kasancewar gaskiya wannan larura ni dai a iya sani na ba ta da yawa sosai a jihar Katsina to amma na san idan bukatar ainihin kirkiro musu ko kuma a tanadar musu ta makaranta don koyar da su na san insha Allah a jihar Katsina za ta
kenan iyaye sai su dage su fufuto su fada
gaskiya idan dai har sai ba
tattauna da shi sosai a maganar ilimi a jihar Katsina
sai mu tashi cikin shirin yau da gobe
shi ne ai maganar ilimi amma kafin sannan din kadan daga cikin me ya kawo ka kadan
to hakika abin da ya kawo ni zuwa na uku kenan a wannan kasa akwai wani shiri wanda gwamnatin jihar Katsina ta shiga jejjena da ita gwamnatin wannan kasa ta America na kawo dalibai yan secondary yan aji daya wato SS1 babban secondary ta aji daya SS1 su zo wani shiri na karatu na shekara daya
musanya
dalibai kenan wanda ake ce ma Kennedy Luga Youth Exchange and Study Program
so suna bada nasu ko da ke zamu je a
shirin yawa kana shin ya dade
suna bada nasu
to bada mun gode sosai bada
masu sauraro ku rika kasancewa da mu kai tsaye a shafin mu na Facebook domin tofa albarkacin bakin ku game da batutuwan da muke tattauna a koda yaushe to yanzu a madadin
Usman Ahmad Kabara
Safinatu Sada Sodengi da ni Maryam Bashir Bugaje ke muku sallama daga nan birnin Washington DC sai ku kasance ce tare da mu gobe war haka izan Allah yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bari ba yau da gobe muryar Amurka na kiran ku matasa yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba masu wasanni ba ta kyale ba ɗan wasan kwallo ba ta manta ba wasan kokowa
bata mance ba wasanni na motsa jige dinkin su bata share ba